Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba share fagen, ga gogan ɗin hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Gwamnatin Najeriya ta ce za ta wallafa jerin sunayen waɗanda ta kwaci kudin cin hanci da rashawa a hannunsu. Biyo bayan umarni da babbar kotun tarayya a Lagos ta bayar a yanke karar da kungiyar Seraf ta shigar ga ministan Shari'a Abubakar Malami.
A jakadin taro CC ba Hassan shi ta huska abin da aka samu kan waɗannan matsaloli.
Majalisar dattawa ta ce ba za ta sake tantance kowa daga sashen zartarwa ba sai in Yemi Osibajo ya kori Ibrahim Magu daga EFCC. Kudancin Najeriya sun kaure da kiran yi wa tsarin shugabancin Najeriya garan bawul don mallakar arzikin yankin su. Arewa da Tijjani irin su Justice Muhammad Nasiru na cewa gumin arewa aka samu mai
kudin gada da auduga da koko aka ta aka tono mai
Adimi shugaba Buhari kan kafafen labaru Shaban Sharada ya ce tawaga za ta je jami'ar Maiduguri don yiwuwar katange ta bayan ramin da soja suka tona dan kin jarin Boko Haram.
Rayukan dalibai, rayukan malamai, shugaba Muhammadu Buhari na girmama su sai inda karfin sai kare.
Ana ci gaba da taziyar su dan masanin Kano Yusuf Mai Tamasule wanda ya rasu a Masar yana mai shekaru 88. Nasura da Maili kamarar Amurka daga Abuja.
Haka yanzu kan bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Kamar yadda ba a rasa sani ba, marigayi dan masanin Kano Dr. Yusuf Mai Tamasile na ɗaya daga cikin waɗanda suka yi ta bayar da gudummawa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Don haka ba za mu taɓa mancewa da kyawawan jawabansa ba, ciki har da inda yake cewa
na taɓa faɗi nake cewa da za a ɗauki aƙidar Sardauna, aƙidar Bafulatanin Daji, da dukkan abin da ya dame mu a Najeriya za mu samu amsa. Rikici ne na addini, rikici ne na kabila, rikici ne na siyasa, na zamantakiyaye ne, duk aƙidar Sardauna za ta yi maganinsa. Jam'iyyar da muka fara yi a arewa ba ta siyasa ba ce, ita ce NPC wadda tsaruna ta ɗore. NPC na a lokacin ba siyasa ba ce. 1949 a watan June a Kaduna a Greens Hotel muka kafa jam'iyyar nan. Amma wane ne shugaban wannan jam'iyyar? Ya shekara 60 da wani abu. Wanda yake shugaban wannan jam'iyyar shi ne Dr. RB Dukko, Kirista ne. Muka zafi Kirista a 1949 shekara 62 ko da uku da suka wuce ya zama shugabanmu. Da jam'iyyar NPC ta zama ta siyasa, Sardauna ya kama shugabanci. Yana premier ɗin nan, likitansa mai duba shi Dr. Ishaya Audu, Kirista ne. Mai kula da sha'anin tsaro a ofishinsa ko kuma a ƙasar ma ba a ki ɗaya Sunday Awori, Kirista ne, Bayarabe daga Kaba. Makocinsa kuma wazirinsa na hannun dama Michael Audu Buba ne, Kirista ne daga Shandam. Nato babban amininsa a cikin sarakuna Sarkin Kaguro, Gwamna Awan, Kirista da ƙanƙano Kalibila daga kudancin Zaria. Wa'annan Kiristoci kuma daga kabila daban-daban su ne suke tare da Sardauna. Bai tsangwame su ba, bai nuna masa kyama ba. A tuna kuma a lokacin fa Sardauna Jikci Usman Dan Hodiya ne wanda ya mujaddadi kuma shi ne mataimakin shugaban kungiyar musulmi ta duniya baki daya a lokacin. Sarkin Makka yana shugaba, shi yana mataimakinsa. Kaga idan sha'anin addini ne ya kawo amsa. Yana ta wa'azi a shiga musulunci, amma da Jale Tanko Yusuf da shi Dr. Ishaya Audu Kirista suka zo kace mun ga wani abu da kake na alheri, mun muna son mu koyi da kai. Ice ana ba ku sa'a, babu tilas a addini. Ai shi ne ma suka kafa wannan jam'iyya kan. Ai da sunanta Christian Association of Northern Nigeria. Da sauran Kirista suka karba aka cire Northern din. Kaga Sardauna bai nuna kiyaya ta sabon ga wani ko Sardauna ya yi wannan. Ya zauna da kowa ba kowa hakkin sa. Ya yi adalci.
To Allah ya ji kan mazan kwarai. Shi ko da ɗaɗɗe kuma shahararren ɗan jaridar nan da ke Kaduna Mahmud Bab Ahmad cewa yi.
Duk waɗannan abubuwa da suke faruwa siyasa ce take haddasa su. Kuma ɗan siyasa ne suke amfani da siyasar nan domin su samu goyon baya ko jirgin zama ko matsuguni a waɗansu yare. Ko kuma su hure ma mutane kunnuwa ta yadda za su samu biyan bukatarsu. Suka ga cewa addini shi ne hanya mafi sauƙi da za a iya amfani da shi don kaiwa ga irin wannan biyan bukata. To alhamdulillahi yanzu siyasar ma mutane sun fara gane ta, sun fara fahimtar ta, sun fara ganin irin illan abubuwan da idan ba a yi amfani da ta ba bisa san hanyar da ya kamata suke haddasawa. an hamɓarar da gwamnatin da ke mulki kuma aka zauna a lafiya. Shekarun baya ba a yi a haka. Kuma abin da ke hana hakan shi ne rashin haɗin kai tsakankanin 'yan siyasa da ke sassa daban-daban na ƙasar nan. To duk rikice-rikicen siyasar Najeriya fa yana faruwa ne a kan tsarin kafa gwamnati. Waɗansu suna ganin cewa su ba a yi da su, waɗansu na ana danne su, waɗansu ana kaza-kaza-kaza-kaza. To sai mutanen gabas kuma suka fantsare. Su kuma suka nuna cewa ba su amince da wannan ba ko ba za su yarda ba, kuma sannan ma ƙasar ma ba su son su zauna a ciki. Irin al'amuran da suka yi ta faruwa a zamanin siyasar jamhuriya ta farko. Kuma har yanzu waɗannan abubuwan suna nan, kuma a yanzu ne ma suke ƙara kullu kai suna yin barazana ga zaman lafiya da kwanciyar hankalin ƙasar nan. Saboda haka nan har yanzu ana iya cewa mutanen Najeriya idansu ya buɗe, kansu ya waye, arzikinsu ya ƙari ya bunƙasa, amma har yanzu ba su koyi darussan komai ba game da al'amuran da ke janyo musu matsala yana kuma jefa su cikin wahalhalu. To a wannan marar da muke ciki akwai muhimmin abu wanda ya faru, wanda kuma jama'a da yawa suka kosa da faruwarsa, ko kuma su ne suka yi sanadiyan kasancewarsa a wannan lokaci. Wannan abu da ake yi kuwa shi ne binciken da ake yi domin a tabbatar an kore don a sha da ƙarfi nan gaba, sa'annan kuma a hukunta waɗanda suka jawo matsalolin da suka jefa ƙasar nan cikin uku. Muka yi ta tsalle har sau 100 sarta kasa ficewa. Idan kuwa gashi ana yi, ana bincike, ana kuma gano al'amura. Tarnaƙi ko jinkiri a cikin yanke hukunci ba abu ba ne wanda ke inganta harkar shari'a, ko kuma wanda yake kyautata irin hukuncin da za a yanke. Muddi ba an tashi haikan ba ne gaba ɗaya aka yi irin wannan abu bai ɗaya a ƙasar nan. To ba fa yadda za a yi a samu nasarar kawar da rashawa da cin hanci a Najeriya. Domin Malam Muhammadu Buhari yana iyakacin ƙoƙarinsa ya yi, yana tikkashan gwamnoni kuma a nan suna nan suna kwancewa, suna ɓatawa, suna abin da suka ga dama. Saboda haka wajibi ne jama'a su tashi gaba ɗaya su ba da gudunmawa a wannan yaƙi da ake yi da rashawa wanda ya kasance tushen fitintinu da tashin-tashina a Najeriya. Amma ba wai a bar Malam Muhammadu Buhari kaɗai ya yi wannan al'amari ba. ‘Yan wana ‘yan Najeriya a yi ƙoƙari a magance matsalolin da muka gada ko kuma waɗanda muka haddasa da kanmu, da kuma fatan Ubangiji Allah ya ba mu ikon kaiwa ga dukkan buƙatunmu, da kuma ba mu daman goyon bayan dukkan kyawawan manufofin da shugabanninmu suka gabata.
Wannan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.